بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بيانك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. بركم ودسادوا a ci gaba da darasin mu na littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha. A cikin wannan darasi na bakwai, wannan shine darasi na bakwai ko a yau wannan yammaci na 21 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1418, 21 ne ko 21 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1418, wanda ya daidai da 17 ga wata na biyu watan February a shekara ta 1998, a wannan masallaci na mai albarka Usman bin Affan. Za mu tashi akan istiqbalul qibla, istiqbalul ka'bati. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أبدا وأنا matashiya take nuna wa istiqbalul ka'aba, wato fuskantar ka'aba ga masallaci. Shi ne ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati, annabi zarada mun tabbata gare shi ya kasance yayin da duk ya tashi domin yin sallah, istiqbalul ka'abata, yakan fuskanci ka'aba ne fil fardhi wan nafli, a cikin sallan farilla da kuma ta nafila. Wa amara sallallahu alaihi wa sallama bizalika, kuma annabi yayi umarni da haka, ma'ana yayi a aikace kuma yayi umarni ga waninsa cewa yayi hakan. Fa qala lil musii salatihi, sai ya fada wa mutumin nan da ya muna na sallansa, yace da shi: idza qumta ila salati, idan ka tashi domin yin sallah, fa asbighil wudu'a, farkon abinda zaka yi shine ka cika alwala, ثم استقبل القبلة, sannan ka fuskanci alqibla, fakabbir, sai kai kabbara. An gane ku? Idza qumta ila salati, idan ka tashi zuwa ga sallah, fa asbighil wudu'a, ka cika alwala, thumma istaqbil alqibla fakabbir, sannan ka fuskanci alqibla kai kabbara. Ita ce kabbaran me kenan? Kabbaran harama. To ina niyya take kenan? Tana zuci, da haka aikin zuciya ne, da haka ba sai annabi ya faɗe ta ba cewa kuma kai niyya, zuciya dama za ta yayi, ma'ana ba yadda za a yi ka shiga kabbara sai ka san me za ka yi. Ina fata an fahimta. Don haka niyya mahallu halkal, bigiran niyya shi ne zuciya, ba a furta ta da baka. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru alaiha haythu tawajjahat bihi sharqan wa gharba. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam, annabi zai da mutum tabbata gare shi ya kasance fi safari, a halin tafiya, a halin bulaguro, yusallin nawafila ala rahilatihi, yakan yi sallan nafila ne akan dabbar sa da yake haye kanta. Wa yutiru alaiha, hakan yakan yi sallan wutri akan dabbar sa, haythu tawajjahat bihi, duk inda ta fuskanta da shi, sharqan wa gharba, mahudar rana ko mafadarta. Wannan rahusa ce aka bayar ga matafiyi. Idan mutum matafiyi ya tashi yin nafila, zai iya fuskantar duk inda ya ga dama akan dabbar sa yana sallarsa. An gane ku? Wannan hadisi wato ruwayan Bukhari ne da kuma Imam Muslim. Wa fi zalika nazala qawluhu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. A sakamakon haka ne fadin Allah Ta'ala ya sauka, inda Allah ke cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Wato cikin suratul baqara kenan, walillahil mashriqu wal maghrib, فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وبنجي تعالى شيني من ملكر مهودان رانا شيني من ملكر مفادتا دهك فأينما تولوا دك إند أكا جوير دكو فثم وجه الله تو أنين يردنك بنجي تكي. To waɗansu malaman suka fassara ta da cewa ma'ana dukkan inda ka fuskanta to anan yardan Allah take, ma'ana idan kana sallan nafila a halin kasancewar ka matafiyi akan dabba, duk inda dabbar da kake kai ta kalla gabas ko yamma ko kudu ko arewa to kai sallar ka ya halata. Ina ba ta gumbahinta wannan riwaya ta Imam Muslim ce wanda suke nuna cewa wannan shine sanadiyan saukan wannan aya, wato dan tantance wannan bayani ko wannan hukunci. Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala biha alqiblata fakabbara thumma talla haythu wajjahahu rikabuhu. Wa kana sallallahu wa kana ahyanan a wadansu lokuta kuma annabi ya kasance idza arada an yatatawwa'a, idan yayi nufin yin sallan nafila ala naqatihi akan taguwar da yake kai, istaqbala biha alqiblata, sai ya fuskantar da taguwar ta kalla alqibla, an gane ko, takabbara sai ya kabbara ta shiga sallah din yana mai fuskantar alqibla, thumma salla sannan sai ya ci gaba da sallarsa, haythu wajjahahu rikabuhu, duk inda abin da yake kai ya fuskanta kuma. Wato kenan idan kana da dabba kana kai kana da dama, wato duk inda ta fuskanta wato ka kalla kai nafilarsa. Kun bayyana da kyau, a waɗansu lokutan ya halatta wajen buɗe sallah ɗin yayin da za ka yi kabbaran shiga sallah ɗin ka fuskantar da dabbar ta kalla alƙibla, ka yi takbiratul ihram, sannan kuma ka saka mata akalatta ta tafi duk inda kuma hanyarka ta kama can ne za ka yi. Waɗansu lokutan kuma ba ma sai ka buɗe kana mai kalla alƙibla ba, duk kawai tana kallon yamma ma sai ka buɗe ka ci gaba da yin kayanka. Amma wannan hukunci ya shafi matafiyi. Tafiya kuma kun san me ake kira da suna tafiya, ko a urfin mutane abinda ake kira da suna tafiya shine abinda shari'a ta kirga a shari'a a tafiya, wato as-safaru a larabci, baya da ka'ida ta fuskan harshen larabci, baya da ka'ida ta fuskan shari'a, kowane mutane an kyale su da urfinsu. Wane irin ratan tafiya ko nisan tafiya ne wanda idan mutum ya yi shi za a ce wane ya yi tafiya, wane ya yi balaguro? To irin wannan shine as-safaru a cikin harshen shari'a, baya iyakantuwa da wani adadi na kilometers ko wani adadi na mile ko wani adadi na fadin gaba ko tafiyar kwana ko da yini ko tafiyar raƙumi ko tafiyar ingarman doki, babu wani nassi daga Allah ko manzansa wanda ya fayyace haka. Duk kokarin da malamai suka yi na cewa tafiyar kwana da yini ko tafiyar kwana uku ko tafiyar mil 40 da kaza ko kaza, duk wannan ijtihadat ne, amma babu nassi karara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka as-safaru ana kyale mutane da urfin su. Me kuka saba, wata irin nisan tafiya ce wanda idan mutum yayi za a ce yayi tafiya? To wannan shine as-safaru. To irin wannan tafiyar idan kai ta akan rakumi ko kai ta akan doki ko kai ta akan jaki, sallan nafila ta kama ka, kana da alwalanka, duk inda rakumin ya kalla ko jakin ko dokin ya halatta kai sallar ka akan haka. Wani lokacin kuma an baka dama idan zaka yi sai ka fuskanci alqibla ka bude, sannan kuma ka ci gaba da yi, duk wanda kai cikin bin yayi kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai aiki da fadin Allah ta'ala walillahi al-mashriqu wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim. Ina fatan kun fahimta. Ku yi hakuri madam. Wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi, wa muna so mu karasa sallar sannan mu shiga kiyasi din. Wa kana yarka'u wa yasjudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ruku'i, yana yin sujada ala rahilatihi akan dabbar da yake kai din, amma wannan ruku'i da sujada ima'an bi ra'sihi, yana yin nuni ne da kansa. Wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku'i, sai ya sanya sujada kai ya fi dukawa cikin ta sama da ruku'i, ma'ana ruku'in sa da sujadar sa duk a zaune ne sallallahu alaihi wasallam. Idan ya zo ruku'i Allahu akbar, ya dan sadda kadan ba da yawa ba, yayi tasbihi ya gama sannan yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu kulluna laka abdun allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la yanfu'u dhal-jadd minka al-jadd duk kuna fada haka to haka yake fada sallallahu alaihi wasallam yana fadan haka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a nan gaba cikin littafi duk wanda ya dago sannan sai kuma ce Allahu akbar sai ya duka wanda ta fi tada su amma ba tare da ya tsora goshinsa a bayan dabbar ba a tsora goshi a bayan dabba din duk wanda haka kuma yayi bid'a kenan kun fahimta da kyau kawai saddawa ne gaba daya saddawan sujuda tafiyin kasa sama da saddawan da kai wajen yin ruku'i haka nan kawai ake yi shine yace wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku'i yakan sanya sujada ta zanto tafiyin kasa halin dukawar ta yafi zama kasa min ar-ruku'i sama da halin ruku'i wa kana idha arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qibla to wata fadun nafila kenan wa kana amma annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idha arada an yusalli al-fariida idan yayin nufin ya sallaci farilla kuwa nazala sai ya sauko daga kan dabbarsa fastaqbala al-qiblata sai ya fuskanci al-qibla sallallahu alaihi wasallam wato kaga kenan halin nafila akwai rahusa sama da hali na farilla halin farilla babu rahusa sai in an shiga wadansu halayen daban wanda ba tafiya kadai ba sai in tafiya kuma ta gamba da tsoro ina fata an fahimta to anan gurin abinda kuke so ku tambaya dazu cewa tunda wannan shine rahusa da aka bayar ga mahayin doki ko rakumi ko alfadari ko daki ko sa ko dukkan wata dabba da ake hawa ayi tafiya da ita shin wannan rahusa kofar ta tsara nan a bude ga matukin mota ko mai hawa mashin ko wanda yake kan keke ko wannan kofar bata nan ko wanda yake jirgin sama ko wannan kofar bata nan wannan kofar tana nan a bude ga dukkan wanda yake kan wani abun hawa duk kayan sufuri wama kana rabbuka nasiya duk kayan sufurin da ka hau kai ya halatta kai sallar nafila kai amma a halin tafiya ba wai daga nan gadan kai zuwa sabon gari ba ba wai daga nan zuwa unguwa uku ba ko daga nan zuwa multara ba ka ce bari kai nafila akai a'a ba nan gurin ba in tafiya ta kama ka zuwa Gurzo zuwa Funtuwa zuwa Katsina zuwa Zariya Kaduna to duk wannan kaga tafiya ce gumel hadeja duk wannan tafiya ce ka so kai nafila akan motarka ko akan mashin dinka to ka san yadda zaka kai nafila dai ka je kuma lafiya in dai zaka kai nafila ka sauka lafiya to ya halatta kai ba tare da ka jefa kanka cikin halaka ba ko to kaga halin ruku'i akhfada min halin sujada akhfada min halin ruku'i to sai kai wannan zaka yi sallar ne ima'an amma idan sallan farilla ce dole sai an sauko kamar yadda wannan hadisi ya nuna wa amma fi salatil khawfi shadid faqad sanna li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha ikhtalafu fa innama huwa at-takbir wal isharatu bil ra's malati wa amma fi salatil khawf ash-shadid amma idan an zo sallan tsoro mai tsanani faqad sanna sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi annabi ya sunnanta wa al-ummati an yusallu rijalan si salla koda suna mata wato si salla koda suna kasa ba akan dabba ba qiyaman atsaye ala aqdamihim wato ainihin akan kafafun su aw rukbanan ko suna haikan ababan hawan su mustaqbil alqiblati sun samu daman fuskantar alqibla aw ghayra mustaqbiliha ko basu samu daman fuskantar alqibla ba wannan hadisin bukhari da muslim kenan kuma ya dace da fadin Allah ta'ala hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum idan kun samu kanku cikin halin tsoro mai tsanani farijalan aw rukbana to kuna iya yin sallah din nan tafiyar kasa kuke ko a haikan dabbobi wannan anan aya ta tsaya sai hadisi ya kara da cewa mustaqbilil qiblati aw ghairi mustaqbiliha ko an samu daman fuskanta da kibla ko baku samu daman fuskanta ba, idan ka hada da hadisin da ayar sai baka wani sakamakon. To kaga tsoro kala biyu ne, ko dai tsoro mai tsanani ko tsoro mara tsanani. Tsoro mara tsanani bayanin sallarsa wannan yana cikin suratul nisa'i. An gane ko? Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina fa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَتَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا سَيَأْتِي فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَدَنَّ آيَةَ 3 أَهَدِي sune suke bayanin sallan tsoro da hukunce-hukuncenta da kaifiyin yinta da kuma in an fita daga cikin tsoro kuma za a koma asalin yadda aka saba yin sallah. To idan tsoro ya zanto ba mai tsanani ba, shine ga kafirai amma ba riga an fara yaki ba, ko kuma kun fita filin daga, lalle kuna jin suna bayan dutsen nan, lalle kuna jin suna cikin duhu wancan da ke gaban ku ga lokacin sallan azhar yayi, ba ku riga kun gansu ba, amma a cikin kowane minti ku a iya samun su, a kowane sakan sa iya dirka kuku. To a irin wannan hali sai aka su kashi biyu, kashin farko su yi sallah tare da liman raka'a daya, liman ya miƙe su kuma su cikawa kansu sallah, ya tsaya a haka tsaye su cika su yi sallama su tafi, kashi na biyu kuma su zo su bi liman, idan ya yi sallama kaga ya ƙarasa kenan su kuma su cikawa kansu. Kaifiya ta zo daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ɗaya ce daga ciki. Dan ba kuma ta ba lokacin da muka yi tafsirin suratul nisa mun ambato dan su kaifiya na wannan sallah. Da haka sai mutum ya nemi wancan kasa din wajen in kasa sai ya hada da karatun yau sai kenan ya saba. An bayyana ku to wancan tsoro mara tsanani kenan wanda zai iya bayar da dama ayi sallah da ruku'i da sujada komai da komai, kuma ana fuskantar al-qibla illa iyaka mamu sun kasu kashi biyu, kashi ɗaya na gadi a farkon sallah, kashi ɗaya na sallah da wannan suka yi rabin sallah tare da liman ya miƙe tsaye sai ya tsaya kyam. Waɗannan kuma suka cika ma kansu kenan, da suka tafi sai kashi biyun suka zo su kuma suka bili man kuma suka samu raka'an ƙarshe da shi da ya sallama kuma sun suka cika wa kansu. Idan ya zanto kasar za a yi tafiyar da kuka yi ta kai a kasar kenan, idan kuma a gida ne kuma dai za a yi kuma cikakkiyar sallah kenan. To wannan tsoro mara tsanani kenan. Amma tsoro mai tsanani ina maganar sahu, an rintsabe an fara yaki tun 12 kafin ma rana ta yi zawali, 12 da kwata ko da rabi ko karfe 1 rana ta yi zawali lokacin azhar ya yi. Ai ba maganan kuma a zo a daidaita sahu, ba maganan liman da ladan, kowa zai wa kansa, wanda yake kan doki da wanda yake kasa da wanda yake cikin rami a ɓoye da wanda yake cikin tanka da wanda yake rike da bindiga ko igwa da mai kilashin kof, kowa zai wa kansa sallah ne. Shi kadai a wannan lokacin wajibcin ruku'i ya fadi, wajibcin sujuda ya fadi a kanka. Kada jahilcin kai kai gaje kai ruku'i a kashe ka kuma ko gaje kai sujuda a kashe ka, a wannan lokacin farjalan aurukubana a guje kake za ka yi sallah, a kwanta kake za ka yi sallah, ka samu damar fuskantar al-qibla za ka yi, baka samu damar ba za ka yi, yadda kaifiyar take ka kudurta niyyar azhar kawai kai ka bara Allahu akbar, kuma kana kwanto kana harba bindiga, ka gama karatun fatiha kayan sura Allahu akbar ka daddaje kai ka dan ruku'i kenan ka dan haka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, ba sai ka dogon zikirin da zuba Allahu akbar sujuda kamar dan kwanto ka dan haka da haka har ka kammala rakawoyin sallah kai sallama. To wannan kofarin lati kaga haka za ka yi, saboda an riga an shiga cikin wani hali kuma na larura. To wani yake ta wai alwala fa ta fadi, kai ma za ka yi, yanzu za ka tsaya kana neman ruwa a wannan lokacin, kai ma za ka yi, ko taimamar baka samu damar yi ba lokacin sallah zai fita kenan kai sallar haka. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan mutane sun gwamu da juna, musulmai da kafirai a filin yaki, ta yadda baka samu sararin da za ku tsaya ku yi sallah ba a natsa irin ta zaman gida, yace fa inna ma huwa takbiru, to sallah ba komai ba ce sallah a wannan lokacin sai kabbara wal isharatu bil ra'si, da nuni da ka Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allah, kawai wannan shine sallah, ba ruku'i ba sujada ba kaza ba kaza. Idza ikhtalatu fa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra'si, wannan hadisi Imam al-Baihaqi rawaito shi bi da sanadi wanda yake kike hadisi ne da ingantacce, sanadin Bukhari da Muslim ne. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun, tsakanin mahudar rana da mafadarta anan al-qibla take. Wannan hadisin Tirmidhi kenan, hadisi ne ingantacce, wannan amma ana magana ne ga wanda suke Madina. An gane ku, kun san alƙiblan mutanen Madina suna kallon kudu ne, to kaga mahudar rana yamma kenan, a gabas kenan, mafadarta yamma kenan, tsakanin mahudar rana da mafadarta ba nan alƙibla take ba, wannan ga wanda yake Madina kenan, ko wanda yake nahiya irin tasu, wanda yake arewacin ɗakin Ka'aba, kaga zai fuskanci kudu kenan ya sallah. Ko mutumin da yake kudancin ɗakin Ka'aba zai kalli arewa ya sallah. A wannan lokacin tsakanin mahudar rana da mafadarta nan tsakiyar a nan alƙiblarsa take, amma ban da mu'iyan nan. Kun fahimta da kyau? Da haka wannan hadisin ba wai ya shafi kowace duniya ba ce ba, ya shafi mutanen da a jiografiyyance suna arewacin Makka ko suna kudancinta. A wannan lokaci sai zanto alƙiblarsu shine ma bainal mashriqi wal maghribi. Amma wanda suke yammacin Makka ko kudancin ta alƙiblar su ba shine ba mazal mashriqi wal maghribi ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wa qala Jabir radiyallahu anhu, Jabir dan Abdullah ya faɗa, yace kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin, mun kasance tare da Annabi a cikin wata tafiya, aw sariyatin, ko cikin wata rundunar yaki, fa asabana ghaimun, to sai dai kuma kaida shine sukan ce ba a cewa sariya sariya sai in an zanto rundunar yakin da Annabi baya cikin. Fi masiratin ko fi sariyatin, idan an ce sariya abinda rundunar yakin da Annabi baya ciki, kuma galibi sariya takan zo ta tawaga ce karama da ake turawa dan ta je ta yi leken asiri ko ta tsokano fada ta dawo, ba ita ce babban rundunar din ba, kaga kenan bi tabi'atul hal zai kasance Annabi baya ciki. To amma abinda zai fayyace mana yana ciki din cewa sariya din abinda yake nufi wato babban rundunar ce ta fita tare da Annabi, daga baya kuma sai aka turo ta karamar rundunar. Yace kunna ma Annabi, yana nufin a farkon fita daga Madina kenan, fi sariyatin, wannan kuma su kadai Annabi baya cikin su, dan abinda zai faru za ku ga Annabi baya ciki. Daga baya suka zo suka bashi labari, mun kasance tare da Annabi fi sari fa sabana ghaimun, shikenan sai wato girgije ya faru a sararin samaniya, fataharraina waqtalafna fil qibla, da girgije ya faru rana ba mu samu ganin ta ba ballantara mu yi izina da inuwar mu mu gane ina ne alqibla take, to gaba ɗaya muna cikin duhu kenan. Fataharraina, sai muka yi ta kirdado muna ƴar tanke, wannan yace nan ce alqibla, wannan yace nan ce alqibla, waqtalafna fil qibla, sai muka yi sabani cikin tantance alqibla, wannan ya nuna wani bangare yace nan ce, wannan ya nuna wani bangare yace nan ce. Fa salla kullu rajulin minna ala hida, kowane ɗaya sai ya salla shi kadai. Wato kun ga kenan, idan kuna tafiya ku da yawa gungun matafiya, sai kuka yi sabani cikin lamarin alqibla, ba ku samu dan gari da zai fayyace muku ga inda take ba, kowa sai ya gino akan abin da ya tafi kai. Idan kai kace nan ce alqibla, a yaqinin ka kasa kanka ce lalle nan ce, wani yazo ce a'a nan ce, wani yazo ce nan ce, kuma duk tafiya ku da, to ka'idar musulunci anan kowa ya sallasa shi kadai, ba wanda zai boni cikin ku kenan. Dan kai yanzu nan gurin, idan ka rabu da wannan ka koma nan gurin, yanzu kai sallah inda ba alqibla bane ba, ko ba tabbas bane ba shi din, shi ma an yi rabu da shi ya bi ka yayi sallah inda ba alqibla bane ba, kai da kake jin nan ce alqiblar ka, kai sallar ka tayi, shi da baya jin ya nan ce, yana ganin nan ce yanzu ya sallah ila gar alqibla kenan. Kun bayyana da kyau, sai ku sallar ku ku kadai, kuma wannan bai nuna kun rabu da juna ba, bai nuna kun yi rigima ba. Fa salla kullu rajulin minna ala ida, kowannen musu yi sallah shi kadai. Sai fahimtan uwanka ya gamsar da kai da dalilin da kake jin, to kila tankensa da yayi zai funaka, ka bi shi dan ka samu rinja yanzu, to wannan babu komai. Fa ja'ala haduna yakhutu bayna yadayhi lina'lama amkinatana, da muka yi sallah sai muka ce to kowa yayi zane, idan mun fita daga cikin duhun nan rana ta washe ma gane ina ne inda kowa ya fuskanta yayi sallar sa. Falamma asbahana nazarnahu, yayin da muka wayi gari rana ta washe sai muka duba wannan zanukan da muka yi. Fa idza nahnu sallaina ala ghayri al-qibla, sai ga shi mu duka ba wanda ya tafi al-qibla din, wani yayi nan wani yayi nan. Fa zakarna zalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai muka ambata haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, tabbata gare shi. Fa lam ya'murna bil-i'adati, annabi ko bai ce ba ku je ku sake sallah, sai shi zo kyale su sallar su dai bige nan hai kashi sun kalli wurare daban-daban. Wa qala sayyati qad ajza'atkum salatukum, qad ajza'atkum salatukum, yace sallar ku ta wadatar muku, ma'ana tayi ba maganan aje a sake ramawa kuma. An gane ku? Da haka Imam al-Bukhari ma yayi babu cikin littafin sa, yace babun ma ja'a fil qiblati wa man la yara al-i'adata ala man saha fa salla ila ghayri al-qibla, yace babin da yake magana akan fuskantar al-qibla, kuma ya kunshi fatawar malaman da ke ganin wanda ya manta yayi rafkanuwa ya kalli wurin da ba al-qibla ba, sai bayan ya gama sallah kuma sai ya gane inda na fuskanta ba al-qibla bane ba, shin zai rama ko bai rama ba, yace a yana ganin ba zai rama ba. Wai ka san fikihin Imam al-Bukhari, sai ya kafa hujja da hadisin Zulaidaini. Kun san hadisin Zulaidaini? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu, yayi sallama ya fuskanto mutane ya kalle su, sai Zulaidaini yace da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya annabin Allah, sallar kasar muka yi ne ko kuma an rage adadin ne ta dawo biyu? A mantuwa kai ko an rage adadin ne ta dawo biyu? Annabi yace ban manta ba ko ba a rage adadin ba, tana nan in dai azhar ce ko la'asar ko isha'i a hurhudunta, sai ce to lallai akwai ɗayan da ya faru a ciki. Sai annabi ya tambaye sahabbai, haka ne? A haqqun ma yaqulu Zulaidain, gaskiya ne abinda Zulaidain ya faɗa? Sahabbai suka ce eh haka ne. Sai annabi ya tashi ya cika raka'a biyu, da ya cika raka'a biyu ya yi sallama, sai ya sajadu guda biyu ba tare da tahiya ba, sai ya yi sallama. Ba ita ce sujudan baɗi ba kenan? Kaga ba tahiya ke cikin sujudan baɗi, kamar yadda annabi ya yi ta aikace. To shikenan, Imam al-Bukhari fiqhinsa a nan guri shine yana cewa babin da yake magana kan mutumin da ya manta ya kalli inda ba al-qibla ba, sai bayan ya gama sallah sai ya tuna, kowa ka tunatar da shi nan inda kai tunan ba al-qibla bace, ba zai rama ko ba zai rama ba, yace ba zai rama ba, sai ya kafa hujja da wannan hadisin na Zulaidaini. To ta ina ya kafa hujja da wannan hadisin? Yace domin lokacin da annabi ya sallama din nan a raka'a biyu ya fuskanto mutane, ai ka ga dana kallon al-qibla, da aka ce masa sallah bata cika ba, sai kuma ya juya sai ya gina akan raka'a biyu ya ƙara biyu, ba sabuwa ya sako ba, ya nuna gini ne akan nada. Yanzu fuskantar al-qibla nan da annabi yayi, fuskantar mutane da yayi al-qibla ya kalla ko ba al-qibla ba, duk da haka hukuncin sa kamar hukuncin wanda yake cikin sallah, da ya tafi ɗori yayi ba sako sallah yayi daga farkonta ba, tunda ɗori yayi akan ta da ba sako sallah daga farkonta ba, da fuskantar yamma jama'a din da maganar da ta gudana du'a idan aka yi ta a cikin sallah, amma da ganganci ko dan wata maslaha, dan maslahan gyaran sallah. To shine fiqhin Imam al-Bukhari, sai ai gashi annabi ya kallo noje ba al-qibla ba da yana cikin sallah kuma lokacin, tunda dai ba kariya tai ba, yanzu ba ina cikin sallah ba kenan, tunda yoro ya kalli mamu a lokacin al-qibla yake kallo, da ganganci yayi ko da sahu, da sahu, to wanda ya sahu kuma zai maimaita sallah? Wannan na wani rijistan ba din shine fike mai babu Bukhari din. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli nahwa baitil maqdis, da tan annabi ya kasance yana yin sallah yana mai fuskantar baitul maqdis, wato masallacin Qudus kenan. Wal ka'abatu bayna yadayhi, sai ya sanya ka'aba a gaban sa, wato idan yazo masallacin ka'aba, ka san baitul maqdis yana arewa da Makka. to sai dawo kudancin ɗakin Ka'aba, ga ɗakin Ka'aba a gabansa, ga kuma ina Baitul Maqdis, kamar ya fuskance su su biyun kenan. Wal Ka'abatu baina yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-aya, kafin wannan aya ta sauka da Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha, ubangiji ya ce hakika mun ga juyawar fuskar ka a sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, lalle za mu juyar da kai al-qiblar da zaka amuntu da ita, ka yadda da ita. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, da haka yanzu juyar da fuskar ka ka rinka kallon masallaci mai alfarma. Wato an ce da shi ya rinka kallon Baitul Maqdis yana sallah, to kuma yana son ya rinka kallon Ka'aba, to ba inda zai saba umarnin ubangiji, sai ubangiji kuma yace Baitul Maqdis zai kalla, to amma na so ya fuskanci Ka'aba, to ya zai sai ya samu riba biyu, shine dawo daga kudancin Ka'aba din sai ya kalle ta, kaga Baitul Maqdis din da ya fuskanta, amma kuma ga Ka'aba a gaban sa sallallahu alaihi wasallam. Haka yayi a Makka har ya kammala sallolin Makka, yayi hijira, duk yana kallon Baitul Maqdis. To lokacin da ya zo Madina, to kuma babu Ka'aba a gaban sa, ballantana ita wannan riba biyu. To sai ya kasance yana ta fata daga wajen Ubangijinsa, yana daga kansa zuwa ga sama, yana fata, yana roƙon Ubangiji ina ma Allah ya fuskantar da shi rinka kallon Makka a maimakon kallon Baitul Maqdis. Abinda ya sa ya samu damuwa game da kallon Baitul Maqdis, Yahudawa suka ce tunda da ya fuskanta alƙiblar mu, to zai ma dawo ya bi addinin namu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zauna a Madina har tsawon watanni 16, kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisi. To daga baya sai Allah ya saukar da wannan aya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, mun ga juyawar fuskar ka kana kallon sama, kana fata, kana roƙon ina ma a juyar da kai al-qiblar Makka, dan haka falanwalliyannaka qiblatan tardaha, za mu juyar da kai al-qiblar da kai yadda da ita, ita ce Makka din, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. An gane ku? Falamma nazalat, yayin da wannan aya ta sauka, istaqbal al-ka'bata, sai Annabi kuma ya ci gaba da fuskantar Ka'aba yana sallah. Fa bainama an-nasu biquba'in fi salati as-subhi, ana nan sai wata rana mutane suna sallah a masallacin Quba, sallan asubahi, iz ja'ahum atin, sai wani mai zuwa ya zo musu, fa qala yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi al-lailata qur'anun, yace an saukarwa Annabi a daren jiya an saukar masa da Qur'ani. To me yake nufi da Qur'ani anan? Wata aya, ashe ya halatta aya ɗaya ka sa mata suna me? Qur'ani. In karanto in ce qul huwallahu ahad, ka ce menene wannan? In ce Qur'ani, amma ko in ce suratul ikhlas, sai in ce Qur'ani ne, min bab itlaqil juz'i ma iradatil, gomin bab itlaqil kulli kama iradati al-juz'i kenan. Yace aje an saukarwa da Annabi Qur'ani, wa kad umira an yastaqbil al-Ka'aba, an umarce shi rinka fuskantar Ka'aba, ala ku saurara fastaqbiluha, da haka kuma ku fuskanci Ka'aba yanzu. Wa kanat wujuhuhum ila Sham, fuskokin su da suna kallon Sham, dan su ba su samu labarin saukar wannan ayan ba, suna kallon Baitul Maqdis. Fastadaru, sai suka juya, wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qibla, limamin su ma ya juya ya kwana har sai da suka fuskanci al-qibla su duka. Ina fata an fahimta. Yanzu a nan rabin sallar su sun kalli ina? Baitul Maqdis. Wani rabin kuma sun kalli ina? Ka'aba. Kuma sallar ta yi ba ce salama ba. Duk wannan hujja ce kan cewa in ka fuskanci wurin da ba nan ne al-qibla ba, ba da niyya ba, to wannan sallar ka ta yi. Idan ka yi rabin sallah, kana cikin sallah, sai wani zai ce bawan Allah bako ne, baka san alƙibla ba, ainihin inda kake kallo yamma ce ga gabas din nan gurin, to ba wai sallama za ka yi ka sako sallah daga farko ba, sai kawai ka juya kai kwana kawai, sai ka ci gaba da sallar ka. Abinda shari'a ta ce maka kenan, abinda hadisin Annabi ya ce maka kenan. Ina fata an fahimta da kyau. To wannan shine karshen abinda malam ya kawo dangane da fuskantar al-qibla. Kar mu manta, fuskantar al-qibla ana buƙatar shi da dukkan jiki. Abinda ake nufi da dukkan jiki, hatta kafafunka, kafar dama da hagu, ana buƙatar miƙar da kafar, yan yatsunka su fuskanci inda al-qibla take. Kar ka bantsare kafar ka ta dama, ɗan yatsunka su kalli dama na kafar dama, na hagu kuma su kalli hagu, a'a so ake ka miƙar da ƙafafunka yatsun ma su kalli al-qibla. Da haka Imam al-Bukhari har sai da ya babu akan wannan, yace babu fadli istiqbal al-qiblati yastaqbilu bi atrafi rijlayhi. Atrafi rijlayhi shine ru'usu asabi'ir rijlayni, wato yatsun ƙafafuwanka dama da hagu su kansu ana son su miƙe tai su kalli al-qibla, ba a yadda ka fandare kafar dama ko ka fandare kafar hagu ba. Idan kuka lura wannan fandarewar ita ke sa sahu baya da nisuwa, ta daidaita ba su daidaita ba, saboda wannan kafar su ta kalli nan, wannan kafar su ta kalli nan. To kaga wannan fa Imam al-Bukhari har babu yayi akan wannan, in yatsu din a miƙe kafa a miƙe su, saboda miƙewar da zaka yi in ni na miƙe kai ka miƙe shi zai bada dama sahu ya haɗu da juna, a daidaita din sai ta samu wurin shiga kenan. An gane ko? To wannan dai da fuskantar al-qibla kenan. Yanzu mutum ya gama fuskantar al-qibla kamar yadda shari'a ta ce, gwargwadon yadda muka gani, wato kenan fuskantar al-qibla a sallan farilla wajibi ne. An gane ko? Haka ma a sallan nafila ga mazaunin gida shi ma menene? Wajibi ne. Amma fuskantar al-qibla ga matafiyi a halin tafiya yayin da yake kan dabbarsa ba wajibi bane ba. Haka ne ko? In ya ga dama ya fuskanta, in ya ga dama ba, ba zai fuskanta ba. Zai fuskanci duk inda dabba zai da shi ne. In ya ga dama ya bude sallah yana kallon al-qibla, in ya ga dama ya bude tana kallon ko ina ne ma. Kuma a wannan lokaci ruku'in sa da sujudan sa duk ima'i ne, nuni ne da ka, kamar yadda muka karanta a baya ko? Sallan tsoro kuma wannan tsoro kashi biyu ne. Idan tsoro ya zanto kadan mai sauki ba mai tsanani ba, to wannan sallan sa lalle ne a fuskanci al-qibla tunda farilla ce. Idan tsoro ya zanto mai tsanani ta yadda yaki yarin tabi, to a lokacin nan fuskantar al-qibla ba wajibi bane. Duk inda ka kalla za ka yi sallanka. Hasali ma ruku'i da sujuda a wannan lokacin duk sun fada a cikin sallah. Ruku'i a irin yadda muka saba, sujuda a yadda muka saba, sai dai mutum ya yi imani kawai. Inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra's, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Sannan mun fahimci cewa idan mutum ya fuskanci al-qibla, ya fuskanci inda ba al-qibla ba, har ya kammala sallah daga baya sai ya farga, ba dole bane sai ya maimaita wannan sallah din, kamar yadda muka gani cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mu shiga al-qiyam, hukuncin tsayuwa a cikin sallah. Wa alaikum assalam. Na'am. Wannan yana cewa tunda an ce idan mutum yana cikin tsoro ba lallai ne fuskanta al-qibla ba, to me ya hukuncin mutumin da ya shiga doguwar bus nan irin daga nan zuwa Lagos ko Onitsha, kuma wanda galibi idan lokacin sallah ya ba sa tsayawa ai, kun tashi da rana ga lokacin azhar ga al-asr yayi sun ki tsayawa har kana ganin rana za ta fadi, a irin wannan hali menene hukuncinka? A wannan lokacin dole kai sallah haka. An fahimta ku? A wannan lokacin dole kai sallah haka, inda duk ta kalla za ka yi sallah. Mahimmancin yin sallah a lokaci ya fi mahimmancin yin ta a wajen lokaci matukar, ko da ta samu cikan sharɗanta ko abinda take bukata. Ma'ana sallah tana da ɓangare guda biyu ne. Ɓangare na farko lokaci shi ne zarfin zaman da ake yin sallah ɗin a ciki. Ɓangare na biyu ayyukan sallah ɗin da suka kunshi tsayuwa, ruku'i, fuskanta al-qibla, menene da sauransu. To a cikin dukkan waɗannan guda biyun su suke haɗuwa su yi sallah, wanda ya fi komai muhimmanci lokaci. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, da haka duk wanda ya fitar da sallah daga wajen, daga cikin lokacinta zuwa wajen lokacinta, inda shari'a ta ce ka yi a cikin wannan lokacin, in har ka ce ba kai ba, to kana neman sabon da kafin umarnin farko da aka yi maka ya shafi lokaci ne. Idan wannan kabari har lokaci ya fice, kuma yanzu kana bukatan sabon umarni kafin ka sake. Kuna fahimta da kyau? Saboda haka idan kabari lokacin ya fice, dole kana bukatan sabon umarni. To wanda ko aka ba sabon umarni fil, shine mutumin da yake mai barci ko mai mantuwa. Mai barci, mai mantuwa, waɗannan guda biyun suna da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda barci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya fita, ayar inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta, lokacin aikin sa ya wuce a wajensa, dan lokacin sallah din ya riga ya wuce. Yanzu a wajen sallah ne in zai yi ta, sai ya samu sabon umarni daga Annabi cewa duk wanda barci ya ɗauke shi ko ya mantuwa, to shi mai barci idan ya farka sai ya yi sallah, wannan shine lokacinta. Shi mai mantuwa idan ya tuna sai ya yi sallah, wannan shine lokacinta. To zan tambaye ku, yanzu kana nan yanzu dinnan da magariba, sai ka tuno azhar din jiya baka yi ta ba, sai yanzu ka tuna, me hukuncinka, me ya zaka yi da wannan sallah? Sai ka tashi kai yanzu ko? To zaka yi niyyar qada'i ne ko niyyar ada'i? Ada'i ne. Ada'i ne, ba zaka yi niyyar qada'i ba, ba qada'i kake ba. Kun fahimta ko? Cikin wannan matsala ada'i kake yi. Ba wani ganin qada'i a kanka. Annabi ya ce fa zalika waqtuha. Wannan shine lokacinta. Shi yasa malaman suke kasa lokaci kashi uku. Sai su ce al-waqtul ikhtiyari da al-waqtul daruri, sai su ce kuma da an-nasi wan na'imu. An-nasi idza tazakkara wan na'imu idza staiqaza. To wannan suna dan kujerarka kai sallar ka ima'i kamar yadda hadisin Annabi ya nuna. Haka wanda yake cikin jirgin sama, idan ya samu wurin da zai tsaya ya yi ruku'i da sujada cikakke, jirgi bai samu irin sukan nan ba, ko akwai dan wuri haka, sai ya tsaya ya yi sallar su da ruku'i da sujada cikakke. Akwai dan sujiragen kamar misali jirgin Saudiya, za a ga su har direction din al-qibla suna nuna maka. Kuna sararin samaniya kwamfuta na muku ga inda al-qibla take idan lokacin sallah din yayi. To kaga wannan zaka yi tsawa ka fuskanci al-qibla kai sallar ka, ko da jirgi yayi kwana al-qibla din direction din ya canja, dai ka ci gaba da sallar ka karasa. Idan baka samu wurin tsayuwa ba, kana zaune kan kujerar ka sai kai sallar ka. Amma kuskure ne ka bari wani lokacin sallah ya fita ka ce mai bus ne bai tsaya ba, jirgi ne bai sauka ba, ha kawai ya zuwa yanzu din nan gashi muna wajen karfe 8 saura, a ce baka yi ila asar ba, baka yi azhar ba, wannan kuskure ne. Ba tafiya ake ba, kasar zai mana. Tunda tafiya ake, ai kasar zai yi. Ai wannan ba sai an faɗa ba kuma. Al-qiyamu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu fiha qa'iman fil fard wa at-tatawwu'i i'timaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yaqifu fiha, yana tsayuwa a cikin sallah, yana tsayawa qa'iman a tsaye takfil fard wa at-tatawwu'i, a sallan farilla da tanafila, i'timaran bi qawlihi ta'ala, yana mai bin umarnin fadin Allah ta'ala, wa qumu lillahi qanitina. Allah ce qumu, kaga nan umarni ne, ku tsaya lillahi don Allah, qanitina kuna masu shiru, ba kwa magana cikin sallah, ko qanitina kuna masu da'a, ko qanitina kuna masu natsuwa. Wa amma fi safari, amma a halin tafiya kuwa, fa kana salli ala rahilatihi annafilata. Wannan bayani ya riga ya gabata, ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbarsa. Wato a nan gurin kaga tsayuwa ma ta sake faduwa kenan ga halin tafiya idan mutum yana sallar nafila akan dabba, kamar yadda can gurin fuskantar al-qibla kuma ya fadi, kuma tsayuwa ma ta fadi. Kun fahimta da kyau? Wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawfi ash-shadid ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddama. Annabi ya sunnantawa al-ummatsa idan ana cikin tsoro mai tsanani su yi sallah akan diddigin su, aw rukbanan ko suna haikan dabbobinsu, kama taqaddama, wato ba tare da ruku'i da sujuda ba kenan kamar yadda gabata. Wa zalika qawluhu ta'ala hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Wannan shine ma'anan fadin Allah ta'ala, ku kiyaye ala salawati bisa ga salloli. Kiyaye salloli kuwa shine yin su a lokutan su, da kuma kiyaye na dubban su na ruku'i da tsayuwa da sujada, kamar yadda Annabi ya kore ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Was-salatul wusta, kuma ku kiyaye sallan nan mafificiya. As-salatul wusta ita ce sallar la'asar, kamar yadda hadisi suka nuna haka, a cikin Bukhari ma akwai wani daga cikin su. Wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya gaba ga Allah qanitina, kuna masu shiru ba tare da kun zamanto masu surutu ba. wato da can a farkon musulunci sallah ba hana yin magana a ciki ba, mutum na iya yin sallah yana surutunsa. To amma daga baya da wannan aya ta sauka ita ce ta haranta yin magana a cikin sallah. An gane ku? Fa in khiftum, amma idan tsoro ya kama ku, tsoro mai tsanani, fa rijalan aw rukbana, to ya halatta ku yi sallah rijalan ko da kuna matafiya a ƙasa, aw rukbanan ko kuna mahaya dabbobi. Fa idza amintum, idan kun amuntu korar yaki ta lafa, kafirai sun ja baya kuma kun ja, fadhkurullaha, to sai ku ambaci Allah kama allamakum, kamar yadda ya sanace ku, malam takunu ta'lamun, abinda ku kasance kuna sani ba. Zikrullahi anan gurin ana nufin sallah din kenan. Fa idza amintum, in ku amuntu, fadhkurullaha, to sai ku ambaci Allah, ma'ana sai ku yi sallah kama allamakum, irin yadda Allah ya koyar da ku, da fuskantar alqibla, da ruku'i, da sujuda, da menene, dan wancan hukuncin na tsoro kuma ya riga ya kau. Dama sababin da yasa aka yafe muku fuskantar alqibla da ruku'i da sujada a can gurin sai dai ima'i kadai, sababin shine samuwar tsoro mai tsanani. To wannan shine sababul hukumi din, to kuma shine illatul hukumi din, to kuma al-hukm yaduru ma la illati wujudan wa adam, idza wujidat al-illa wujida al-hukm wa idza zalat al-illa zala al-hukm ma'aha. Wa sallallahu alaihi wa sallam fi marz mawtihi jalisan, annabi yayi sallah a cutar ajalinsa, yayi sallah a zaune. Wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla hadhihi, haka kuma kafin cutan ajalinsa din ya taba yin sallah a zaune. Hina shtaka wa sallan nasu wara'ahu qiyaman, yayin da ya kamu da wata cuta da can ya taba yin sallah a zaune. Wa sallan nasu wara'ahu qiyaman, mutane do a bayansa sai suka yi sallah a tsaye. Fa ashara ilaihim an ijlisu, sai annabi ya musu ishara sai kai ku zauna. Su da suka ga annabi ya zauna a cikin sallah, sai suka dauka shi ya samu uzurin zama ne tunda baya da lafiya, amma su ma mu tunda suna da karfi za su tsaya a tsaye ne su yi sallah. Su bi shi limamin da yake zauna din. Sai annabi ya musu ishara ce ku zauna. Fa jalasu, sai suka zauna. Fa lamman sarafa, yayin da annabi ya kammala sallah, kala sai ce in kittum anifan lataf'aluna fi'la faris warru, in kittum anifan lataf'aluna fi'la, shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. A wannan lokacin ko yanzu kun zamanto mabiyan liman, za ku yi hukunci ne irin nashi, irin yadda ya shi kenan, haka za a yi sallah kenan. Shine idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una, wannan hadisin Bukhari da Muslim kenan. Salatul marid jalisan, matashiyar magana ta gaba, sallah ta mara lafiya a zaune. Wa qala Imran ibn Husayn radiyallahu an kanat bi bawasir, Imran ibn Husayn sahabi ne cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kanat bi bawasir, na kasance ina da cutan basir. Dama ai larabci ne muka aro, basur basur wato basir kenan, wato da larabci da Hausa ko da Hausa basur ko da larabci basur, idan jam'i ne bawasir, wato basir basir kala kala da yawa kenan, tunda nau'i nau'i ne, akwai wanda yake zazzagowa, akwai wanda kurji ne daga cikin dubura, akwai wanda yake sa kumbura, akwai wanda yake sa yawan rihi ko tusa da sauransu. To bawasir ne ya bayani, yace na kasance ina da cutan basir. Fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sana cewa annabi ga halin da nake ciki, ina cikin cutan basir ta kuma yi tsanani. Fa qala, sai annabi ce salli qa'iman, ki salla a tsaye. Fa in lam tastati fa qa'idan, in baka sami ikon yi tsayuwa ba kayi a zaune. Fa in lam tastati fa ala jamb, in baka sami ikon zama ba kayi koko da ake shingida ne, shine ala jamb, kayi ki shingide ka fuskanci alqibla kenan. An gane ku? Wa qala aidan Imran ibn Husayn, kuma ya sake cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallama an salati ar-rajul wa huwa qa'id, na tambaye annabi dangane da sallan mutum a zaune. Fa qala, sai annabi ce man salla qa'iman fa huwa afdal, wanda ya salla a tsaye kan to shi yafi. Wa man salla qa'idan, wanda ko ya salla a zaune, fa lahu nisfu ajril qa'imi, yana da rabin ladan wanda ya tsaye. Wa man salla na'iman, abin da ke nufi da na'iman ana a kwance kenan, ba wai mai bacci ba, ya za a yi bacci ya salla. Wa man salla na'iman, wanda ya salla a kwance, wa fi riwayatin muttaji'an fa lahu nisfu ajril qa'idi, to shi wannan yana da rabin ladan wanda ya zauna kuma. Wal muradu, abinda ake nufi da wannan al maridu, mara lafiya kenan,
wai ba mazauni ba lafiyayye ba, lafiyayye dole ya sallah sai kam, in dai farilla ce lafiyayye dole ya tsaye, amma ga farilla kuma gashi baka da lafiya, in ka matsawa kanka zaka iya tsaye, anan zama ya halatta in ka matsa zaka iya tsaye, to yi a tsaye din shi yafi lada sama da kai a zaune, in kai zaune wannan ja'izi ne sallan ka tayi, amma in ka yunkura ka matsa har ka yi ta tsaye, to kuma ka samu cikakken lada ta yadda wanda ya zaune sai zai samu rubin ladan ka kenan, an gane ko? Haka kuma zama zai maka wahala sai kwanciya, amma in ka yunkura zaka iya tashi a zaune ka yi, to a wannan lokacin yunkurawa ka tashi a zaune yafi lada sama da kai a kwance, amma in kai a kwancen kuma ta halatta, a wannan lokaci in kai ta a kwance ka kiyi a zaune, to kana da rabin ladan wanda ya ta a zaune kenan, kun fahimta da kyau? Wannan yana magana ne ga mara lafiya. Faqad qala Anas radiyallahu anhu, Anas dan Malik ya cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala nasin wa hum yusalluna qu'uda, annabi ya fito ya samu waɗansu mutane suna sallah a zazzaune, min maradin, saboda wata rashin lafiya. Faqala, sai ce inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi, inna salatal qa'idi, lalle sallan wanda yake zaune, ala nisfi min salatil qa'im, rabin lada ne na wanda yake tsaye. Kaga anan gurin as-salatul qa'idi kenan, al-qa'idul mariz, haka kuma al-qa'imul mariz, ba al-qa'idu mutlaqul qu'ud ba, ba al-qa'imu mutlaqul qiyam ba, al-qa'idul mariz salatuhu ala nisfi min salatil qa'imul mariz. Dunna ana magana kan marasa lafiya ne, duk da annabi bai furta magana rashin lafiya ba cikin hadisin, amma sababin hadisin zaka kalla, yaushe ne annabi ya faɗi wannan yayin da ya samu wadansu marasa lafiya suna sallah a zaune, sai ya faɗi wannan maganar, sai ya nuna hukuncin wannan na wasu waye kenan, na marasa lafiya ne kada. Wa ada sallallahu alaihi wa sallama maridan, annabi ya je duba wani mara lafiya, fara'ahu yusalli ala wisada, sai ya ga mutumin yana yin sallah akan fulo, wato ya sa fulo a gaba, kila yana shan wahala kai goshin sa kasa, sai ya dan sa wani abu mai tudu don ya rinka yin sujada a kai. Fa akhadha farama biha, sai annabi ya dauke wannan fulon ya wurgi da shi. Fa akhadha udan li yusalli alayhi, sai wannan mutum ya jawo wata sanda don ya dora goshin sa a kai, ba zai iya dora ba dai a kasa. Fa akhadahu farama bihi, sai annabi ya sake warce sandan kuma ya jifa da ita. Wa qala, sai ce salli ala al-ard in istata, in ka sami ku so ake kai goshin ka kasa. Wa illa, in ko ba za ka iya kai goshin ka kasa ba, fa aumi iba an, sai dai ka yi ishara, amma ba za ka dora akan kujera ko akan fulo ba. Fa aumi ima an, sai dai ka yi ima'i a irin wannan hali, ima'i kuma yadda muka gabatar da zuku. Waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika, a wannan lokaci sai ka sanya sujada ta zanto dukawar ta tafi ta ruku'i. Wannan hadisi Imam Tabarani wal Bazzar kenan, Ibn Sammak. As-salatu fi safinati, eh, sallan farilla, ah, wannan ba da shi wai mata ne, wai idan suna sallah waɗansu mata in suna sallah, in yaro na kuka kuma sai su zauna kuma a zaune su karasa sallah a zaune, ta farilla wannan ba uzuri bane ba, wai to ku faɗa musu wannan kan sallar su kan ba haka take ba. So haka idan yaro na kuka sai ki yi sallar gajajjeru, ba sai kin yi dogon karatu ba, ko Fatiha kadai kika ja ba sura ba, ko mai sallar ne ta yi, ko mutum bai karanta sura ba, ba lalle ne sai ya karanta sura ba, ko ba wani kabli ko ba diya kansa a hadisance ba. As-salatu fi safinati, as-salatu fi safinati, sallah a cikin jirgin ruwa. Jirgin ruwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga karamin jirgin ruwa tun irin nada, to amma ya shafi kowane jirgin ruwa har irin na yau din, tunda dai komin nauyin jirgin ruwa dai idan yana kan ruwan nan sai ya zanto ruwa na kada shi ba ya da nauyin. As-salatu fi safinati, wa su'ila sallallahu alaihi wa sallama an as-salatu fi safinati, an tambayi Annabi dangane da yin sallah a jirgin ruwa. Fa qala, sai yace salli fiha qa'iman, in zaka yi sallah a jirgin ruwa dai a tsaye zaka yi. Illa an takhafa al-gharqa, sai fa in jirgi na tambal-tambal kana jin tsoron kar al'amura su rikici, to shikenan sai ka koma kai ta a zaune. Walamma asanna sallallahu alaihi wa sallam wa kabira, ko kabura, ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi, yayin da annabi ya manyanta shi ne a sanna, shekarunsa suka yawaita, an gane ku, wa kabura ya manyanta ya girmama kenan, ittakhadha umudan, sai annabi ya sa aka sanya masa wani ginshiki ko wata dirka, fi musallahu wurin sallar sai ya tamidu alaihi, wanda yake dogaro da ita ya rike ta don ya ji daɗin yin sallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sai nuna ya halatta dattijo ya tashi tsaye ya rike sandarsa cikin sallah, ko ya rike ginshikin masallaci ya dafa ya yi sallah, an gane ku. Alqiyamu wal qu'udu fi salatil layli, zama da kuma wato tsayuwa a cikin sallar dare. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawila, annabi ya kasance yana yin sallah dare mai tsawo haka, qa'iman a tsaye, wa laylan tawilan qa'idan, kuma sai ya sallaci wani lokaci na dare mai tsawo kuma a zaune. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman, in annabi dai yayi qira'a a tsaye to ruku'i ma ku a tsaye zai yi shi. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan, in ko yayi karatu a zaune to kuma ruku'in ma kuma a zaune zai yi shi. Ruku'in zama kuma shine dai ima'an kamar yadda magabataccen bayan. Wato kaga a cikin salatul layli, kana qiyamul layli, kai raka'o'i hudu sai kaji ka gaji da tsayuwar, amma kana jin nishadin sallah, kana jin nishadin karatun zaka iya, amma kafafunka sun gajiya saboda ka manyanta, to shikenan sai ka karasa sauran a zaune. An fahimta ku? Kai rabin qiyamul layli a tsaye, kai rabi a zaune. In kaga dama tun farko ma sai kai ta zaune, daga farko har karshe ba wanda zai ce maka danne qiyamul layli, ba wanda yace dole sai ka tashi tsaye. Baji kun yi shiru. To wannan hadisi ko riwayar Muslim ne da Abu Dawud. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalis, wani lokacin annabi da yin qiyamul layli a zaune yayi qira'a din da yana zaune. Fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya, idan abin da ya rage ya ruku'i ya rage aya 30 ko 40, kai to me aka karanta kenan. Wannan wai dan saura ne, idan dan sauran da za a yi ruku'i ya zanto aya 30 ko 40, qama fa qara'aha, sai annabi tashi tsaye ya karanta ta a tsaye, huwa qa'imun yana tsaye, thumma raka'a wa sajada, yayi ruku'i yayi sujada, thumma yasna'u fi raka'ati thaniya misl zalik, sannan a raka'a ta biyu ko mai bi mata yayi kwatankwacin haka. Wannan hadisi kuma na Bukhari da Muslim kenan, magana ce ta Bukhari, magana ce ta Muslim duka kamar ya. Wato qiyamul layli kana da sifa guda nawa kenan? Sifa uku. Siffar farko, kai qiyamul layli a tsaye tun daga farko har ƙarshe. Siffa ta biyu, kai qiyamul layli a zaune tun daga farko har ƙarshe. Siffa ta uku, kai wani bangare na qiyamul laylin ka a tsaye, wani bangare kuma a zaune. An fahimta ku? Idan kaga dama wannan kuma yana da siffa biyu kenan. Ko dai kai raka'o'i hudu ko kaza a tsaye, kuma na gaban su kuma kai same a zaune gaba ɗayan su. Ko kuma a'a, a zaune kake qira'an taka. Kai dogon karatu aya 70 aya 100, dama ka shirye ko wata raka'a za ka karanta mata aya 100, sai ka karanta aya 70 a zaune, sai ka tashi sai ka karasa 30, kai ruku'i da sujuda. Idan kai ruku'i da sujuda kuma ka dago daga sujuda ta biyu a maimakon ka tashi tsaye, sai ka sake zama, kai karatun Fatiha ka ci gaba, ka sake yin kusan aya 70 haka, ya rage 30 sai ka tashi sai tsaye ka karasa. Wato ya kamata irin wannan mutum ya yi ta a matsayin ya taba yi a rayuwarsa. Yana cikin abinda malaman hadisi suke cewa zakkar ilimi, idan suka ji sau koyo hadisi, sau koyo hadisi, sai ko mutum ya koma gida sai ya duba ya ga wanne ne bai taba yin aiki da shi ba a rayuwarsa, ya ce to kafin a cigaba bari a yi aiki da kowanne, a ɗauki wannan na farilla a yi, na nafila a yi, na wani asuwaki a yi, na komai, sai ya ga duk hadisan da ke cikin taskashi ya taba yin aiki da su, ya sa ilimin su ya albarka kuma rayuwarsu gaba ɗaya kasance ta yi albarka. Saboda bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuransa. Yanzu ka duba sahabban da suka rinka zuwa suna yin dako, wai dan ba dan talauci ba, so suke wai rukunan musulunci, sun ga sun yi sallah, sun ga sun yi azumi, sun ga sun yi aikin haji, to amma ba su taba tara kuɗin da sai kai nisabi ba su yi zakka. Suna jin takaicin su mutu a duniya, ba su taba yin wani rukuni na musulunci ba, shine zakka. To shine sai su yi aiki, sai su yi overtime, sai su yi wanki da guga, sai su yi dako, duk su tara kuɗi har sai sun kai nisabi. Shi ma ce to alhamdulillah ni ma dana taba fitarwa. To ina ga wanda yake da shi ko baya fitarwa kuma. Suka duba nema suke kawai don ya zanto sun taɓa fitar da zakka. Wannan hadisin yana nan cikin Bukhari. a ba ai dazu mun fada mun ce ba zai dan zai sallah kana nufin in zai sallah zo ne aha zai ima'i ne zai ima'i ne kamar ta dazu da muka fada wai mai yin sallar nafila da daddare a zaune zai sujjada ruku'i ne zai haka amma sujjada zai kai goshinsa ƙasa wancan mara lafiya shine zai ima'i mai sallar tsoro zai ima'i amma mai sallar nafilan dare a zaune zai ruku'i haka idan ta sujjada kuma zai kai goshinsa kun fahimta da kyau wannan sallar inshiya ce wai mai dauko dutse ya gurgura akan gwiwoyinsa ba sallar inshiya ce wannan ba tai ba wa innama sallat subhata qa'idan fi akhir hayati annabi yayi sallar nafila a zaune a ƙarshen rayuwarsa wa zalika qabla wafatihi bi am kafin mutuwarsa da shekara daya wannan hadisi Muslim da Ahmad suka rawaito wa kana yajlisu mutarabbi'an idan zai sallar zaune to yana yin zaman ne tarabbu'i shine harde to waye yayi harde shine wanda ga gogurmaya yayi harde to wannan shine mutarabbi'an kenan yayi ruku'i haka in ya tashi sujuda kuma ya kai goshinsa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Nasa'i da Ibn Khuzaimah kenan da Abdul Ghani Al-Maqdisi da Hakim da sauransu to mu kara babi dai ko as-salatu fi an-ni'ali wal-amru biha wannan yana magana dan saboda ban fara kan lokaci ba idan kuka dora ban fara kan lokaci ba saboda an samu jinkirin sallah as-salatu fi an-ni'ali wal-amru biha wannan babi ko matashiya ana magana ne akan dangane da yin sallah da takalma da kuma yin umarni cewa ai sallah da takalma din wa kana yaqifu hafiyan ahyanan annabi ya kasance wani lokaci ya tsaya yayin sallah hafiyan kafarsa ba takalmi wa munta'ilan ahyanan wani lokacin kuma ya sa takalma wannan hadisi na Abu Dawud ne da Ibn Majah hadisi ne mutawatiri kuwa an gane ko wa abaha zalika li ummatihi kada ka dauka khususiyansa ne ya halattawa al'ummarsa fa qala yati idza salla ahadukum falyalbasna alayhi idan mutun zai salla ya sanya takalminsa auli ya khala'ahuma ko ya cire su bainar jilaihi sai ya sa tsakanin kafafunsa guda biyu wala yu'zi bihima ghayrahu kar ya cutar da wani da takalmansa wato annabi ce in kaga dama yi sallah da takalmi in kaga dama ka cire to idan ka cire takalmi zaka yi sallah ba takalmi ina ne wurin ajiyar sa zaka sanya shi tsakanin kafafunka guda biyu tsakanin kafar dama da hagu anan zaka ajiye shi a tsakiya kar ka sa shi a dama dan zaka cutar da wanda yake dama kar ka sa shi a hagu zaka cutar da yake hagu sai dai ka sa shi tsakankanin kafafunka na dama da hagu wa akkada alaihim as-salata fihi ma ahyanan annabi ya karfafa wa al'ummar sa kan su yi sallah da takalma a waɗansu lokutan fa qala yace da su khaliful yahuda ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim yahudu ba sa sallah da takalman su wala khifafihim haka kuma ba sa yin sallah da huffin su to ku ku yi da takalma kuma ku yi da huffi dan ku saba musu wannan da ya kamata ko a soɗe yanzu ka taɓa yin sallah takalmi ka dai saba yahudu ba wai ta akai kullun ba amma dai ko ya soɗe yanzu ka taɓa yi dan litatahaqqaqa al-mukhalafa dan ya kasance lalle ka saba mai yahudu to amma wannan kaga mutum zai wannan idan a gida ne shi kadai ko a masallaci yanzu in zaka shigo masallaci za ku yi dali da mutane an gane ku sai dai masallaci ya shiga kowa da yaddar dumarsa kai ka shimfida darduma ka tsara takalman ka waye zai ce dan me kuma darduma ka ce wannan amma zaka shigo cikin masallaci da kafe to kuma wannan zai bayi zuwa ga samar da dattiya a masallaci ya danganta dai yanayin kasa zai taimaka wani lokaci idan kasa ba taɓi babu datti kamar sahara ce kamar yadda yake a can lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam madina da sauransu sahara ce kafar mutum ba ta dauke da datti sosai sama da irin wurarenmu amma dai datti ne da zaka dauka na kasa shi wannan ba na jisa bane ba sai dai a ce kawai zai sa wuri yayi datti ko yayi rashin kyan gani to wannan dan saboda wannan kadai amma dai a rayuwarka dai yanzu ka taɓa yin sallah dai da takalmin dai yanzu dai lalle ka saba wa yahudu cikin abin da annabi ya ce safa musu wa kana rubbama nazaa, wannan hadisi kuwa Abu Dawud da Imam al-Bazzar suka rawaito shi, wa kana rubbama nazaa huma min qadamai, wannan lokacin annabi yakan cire takalmansa daga kafafuwansa, wa huwa fi salati, alhalin yana cikin sallah, thumma istamarra fi salatihi, sannan sai ya ci gaba da sallansa, kama qala Abu Sa'id al-Khudri, kama yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa, yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin, annabi yayi mana sallah a wata rana, falamma kana fi ba'd salatihi, yayin da ya kasance a cikin tsakiyar sallarsa ko a wani sashi na sallarsa, khala ana alaihi fa wada'ahuma an yasarihi, sai ya cire takalmansa ya sanya su a hagun dinsa, falamma ra'a an-nas zalik, yayin da mutane suka ga haka, su wane ne mutane anan? Sahaban annabi, kaga nan gurin amman urida bihi al-khas, yayin da mutane suka ga haka, khala'u ni alahum, sai suka cire takalmansu, falamma qada salatahu, yayin da annabi ya kammala sallarsa, qala, sai yace, ma balukum alqaytum ni alakum, me yasa kuka cire takalman ku, me yasa kuka cire takalman ku, qalu, sai suka ce, ra'aynaka alqaytana alayka, mun ga ka cire naka takalman, fa alqayna ni alana, mu ma sai muka cire namu, kaga shine biyayya ga annabi kenan. Idan sahabbai annabi ya Abu Basa tambaya, wai me hikimar yin kaza, kawai bi ake yi, daga baya bayanin ya zo daga bakinsa ko wata rana a gane, amma annabi ya yi aiba maganar tsayawa, kuma ya waje tsayawa na abu, sai in ya yi bayani ya ce ba haka ba, kuma ga yadda za a yi, sahabagen biyayya kenan. Faqala, sai annabi ya ce, inna jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadira, annabi bai ce musu ba aini ina aiki da batili, ku ku yi da zahirin, sai ya ce mala'ika jibril ya zo, ba haka bane ba, sai ya ce mala'ika jibril ya zo, fa akhbarani anna fiha qadara, ya bani labarin cewa a jikin takalman nawa akwai datti, au qala aza, ko ya ce akwai aza, wato diddai ma'anar su daya, au khubsa, ko ya ce khabas, wato datti kenan dai khabas, fa alqaytuhuma, dan haka sai na cire su, sai ya ce fa iza jaa ahadukum ila almasjid, idan ɗayan ku ya zo masallaci, falyanzur fina alayhi, ya duba takalmansa biyu, fa in ra'a fiha qadara, idan ya ga datti tattare da su, au aza, ko ya ga aza, au khabasa, ko ya ga khabas, falyamsahuma, to ya shafe su, ba ma sai ya wanke ba, kata ko datti, sai kai haka da kasar da kasan ba mai datti bace ba, ka goge takalmin, ka goge takalmin, shine falyamsahuma wal yusalli fihima, ya kuma yi sallah da su takalma. Wa kana iza naza'ahuma wada'ahuma an yasari, annabi ya kasance in ya cire takalman sai ya sa su a hagun dinsa, wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa, iza salla ahadukum fala yada'na alayhi an yamin, idan ɗayan ku zai salla kar ya sa takalminsa a dama, wala an yasarihi, kar ya sa a hagun dinsa, fatakunu yaminu ghairihi, sai dama din ta zanto kamar a hagun dinsa, sai ta zanto kamar fatakunu yamina ghairihi, sai ta zanto daman wani sa ce, idan kana cikin sahu hagun dinka ba ita ce daman wani ba kuma, shine abin nufi ke. Illa Allah ya kuna an yasarihi ahadun, sai dai fa idan ka san a hagun dinka ba kowa, kai ne karshen sahu daga hagu, to a wannan lokaci ya halatta ka sa takalminka a hagu, amma matukar ko wani hagun dinka, to ba ya halatta ka sa a dama, ba ya halatta ka sa a hagu. Wali yada'ahuma bayna rijlihi, a irin wannan hali sai mutum ya sa zakankanin kafafunsa, a nan ne wurin ajiye takalma in mutum zai sallah. To a takaice dai wannan shine karshen babi da yake magana akan sallah da takalma, ba ta akai wajibi bane, ana nuna halacci ne, ko alal aqalli mustahabbanci, ba ta akai wajibi ne sai ka sallar da takalmi ba, ta yadda in baka sa takalmi ba sallanka ba tai ba, a halacci yake nunawa ko mustahabbanci, idan mustahabbanci ne kuma yana da kyau lokacin da zaka yi shi ka yi shi inda za mu nuna maka da so ba, ka yi shi wurin mutanen da karatu ya je gare su, amma idan mutum ya je cin kasuwar kauye ya yi sallar takalma, ko je masallacin juma'a a kauye, kai ko na cikin gari ma ka je kai sallar takalma, ai ka shiga uku, to saboda haka sai ka ga an yi maka ba daidai ba, saboda ilimi yayi karanci, ba a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in kana tare da ahlus sunna kawai sai kai sallar takalminka. To abin da muka faɗa nan daidai, Allah shi ba mu lada, wannan muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kamar farko abin da yake cewa ya halatta mamu ya maimaita abin da mai ikama ke faɗa,
kware da gaske kamar yadda yake maimaita abinda mai kiran sallah ke fada, haka kuma zai maimaita abinda mai kama ke fada. Yadda mai kiran sallah duk abin da ya fada zaka dinkai wani yunkuri na kawo gyare-gyare ga hukumomin jami'o'i ko higher institute na arewa waɗanda za a rinka sa jarabawa a lokacin sallah, wani lokacin ma sallar juma'a har kawai mutum ya yi awa biyu ko awa uku a ɗakin jarabawa don kawai ya samu takardar shaida ta duniya kuma ya zo hasarar lahiransa. Ya kamata ya kasance ƴan uwan musulmi sun yi wani yunkuri na kawo gyara a irin wannan. Kara ce wai abu ya zama larura, ba yadda za a biya zama larura bayan mutane suna da hanyar da za su kawo gyara sun ke kawo da gyara. Yanzu jami'ar Bayero tana da damar da za ta gyara wannan, jami'ar Maiduguri za ta iya gyara wannan, Sokoto za ta iya gyara wannan, to amma za a ce wai ya zama larura. To wannan ganganci ne gaskiya, ba wata larura a cikin irin wannan halin. Duk wanda ya bari lokacin sallah ya fita ya wani azaba tana jira sa a gobe kiyama, ba wani izini da bari ce yana cikin jarabawa. Saboda haka ya kamata ɗalibai su bi hanyar da ta dace su yi magana da hukumomin jami'o'insu. Wannan yana cewa wai shin tunani a cikin sallah yana sa sallah ta tawaya? Tunani a cikin sallah baya lalata sallah din, sai dai kamar yadda ka faɗa zai iya rage ladaka gwargwadon yadda tunanin ya faɗi. Sai dai malamai suna kasa tunani a cikin sallah tunani kashi biyu. Tunani na farko wanda ya shafi duniya kaɗai, wanda baya da alaka da wata ibada. Tunani na biyu kuma wanda yake da alaka da ibada. To idan tunanin da kake a cikin sallah kana tunanin wata ibada ce ko da ba sallar ba, to wannan zai zanto ba zai sa ka samu hasara na ragowar lada ba. Kamar da aka rawaito daga Umar ibn Khattab yana cewa ya so da dama nukan samu kyakkyawan tunani na yadda zan tsara sojoji na su ji nasara a wajen yaƙi yayin da nake cikin sallah. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa to kaga wannan tunanin shi kansa ibada ne. Tunda tunani ne na yaya za a yi al'ummar musulmi ta samu nasara a wajen fagen daga, ce to gashi kuma yana cikin wata ibada kuma ga wata kuma, ce to wannan wato zai zama nurin ala nur kenan. Idan ba manta ba, Sheikhul Islam ya yi wannan magana na cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim mukhalafata ashabul jahim, ko dai wani cikin littafansa. Akwai nassin da ya hana yin nafila bayan sallar asuba, akwai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, karkai sallar nafila bayan sallar asuba har sai rana ta hudu, karkai bayan sallar la'asar har sai ta fadi. Wannan nasu suna nan, sai dai kawai abin da zai yi shiga karkashin su wanda za a ce kai bai shafe ka ba. Kamar mutumin da bai samu rakatan alfajir ba, ya zo masallaci an tayar da sallar asuba, a lokacin kaga sallar asuba za a yi, bayan da za a yi zai shagala da rakatan alfajir. Kamar da dan suke an zo masallaci an fara sallar asuba, sai mutum ya zo bai rakatan alfajir, sai ya koma can gefe guda ya rakatan alfajir a guje ya kare, kuma ya koma ya zo bil imami. To wannan da yake babu ita, dan annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa al-maktuba, ka bata lokaci ne baka nutsu ba kuma babu komai, ka zama sallallahi zikrunallahi illa qalila. Allah ya tsare mu. Saboda haka ya kamata idan an zo masallaci sallan farilla kawai zaka bi farilla, idan an gama irin wannan hali sai ka tashi ka rakatan alfajir dinka ya halatta. Hadisan annabi ya nuna haka. Wannan masu tamboyi kuma da suka rage guda biyu ko uku duk ba su da alaka da wannan, da mai tambaya akan saki, da mai tambaya akan tafsirin walillahi al-mashriqu wal maghribu, wani malami ya kafa hujja da ita akan wata matsala, da kuma wa fi zalika falyatanafisuna wa ma tasauna illa insha Allah rabbul alamin, tafsirin wadannan ayoyi, duk wannan kuma sai dai a wajen babin tafsiri kenan, amma ba a wannan ba. Kasancewar kasir din bai shiga ba. Idan kuna tambayar sallah wadda ta shafi darasin yau, to sai ai sallah ce. To bismillah, akramu sallah, mutane ne suka hamo ina zuwa na maka alƙawari ina zuwa
ina kuka wakil ga imam a cikin su yana salla suna cikin sallan nan su suka zo su suka wuce su suka ce ai wannan ba alƙibla kuke kallo ba to ya za su ya shi wannan imamin ya zai ce
haji dan Allah ba ka na ke darasin nan ne gaba daya bari ku tambaye su dan wanda ba su ji ba mutane ne suka tashi da karu za su ga duna mota ta lalace sai lokacin sallah yayi da suka tashi za su yi sallah sai su fuskanci wani wuri suna tsammanin ina alƙibla suna cikin yin sallah sun sallaci wani bangare da sallah sai wani mutum ya zo ce musu ainihin inda kuke kallo ba nan da alƙibla ba to waya za su yi sai su kalli alƙibla alƙibla ba makaranta hadisi na san hadisi ba abinda kake so ka tambaya ila kalmomin ka na Hausa su kasa taimakon ka faɗa tunda an ce za su juya gaba daya su kalli alƙibla to yanzu a nan gurin idan aka ce kowa ya juya inda yake liman ya dawo baya ke to ba wannan ake nufi juyawa za su yi sosai liman ya koma gabansa idan liman ya juya haka su suka juya haka to sai liman ya tako su buɗa masa waje sai ya wuce gaba su kuma su haɗe sallar su ta yi duk wannan aikin na cikin sallah aiki ne liman su haɗe sallah wanda ya halatta ba wani ƙabli ko baɗi a kansu sallar su ta yi ta gama yi ko? to sai ka ce ehi don yin waje yana jin sanyi ba zai yawa amfani da sanyi ba yana maganar mutum ne mafarki sai ya tashi da asuba to kuma yana jin tsoron ya amfani da ruwan sanyi ya zai to sai ya taimu ma ya tsalla in baya da abinda zai tumama ruwa ko kafin ya tumama lokacin tsalla zai fita to sai dai yana magana kayan da ya barci da su wannan da ya mafarkin ya halatta ya tsalla da su a haka matukar mun san mani ne kadai a jikinsu to mani ba na jisa bane ba haka ya halatta ya tsalla da su a haka sai ba ina ba na jisa bane ba mani zance mafi inganci mani ba na jisa bane ba malamai sun yi magana biyu ne a kan mani waɗansu suka ce na jisa ne waɗansu suka ce ba na jisa bane ba kuma dukkansu daga cikin magabata ne cikin sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina har zuwa lokacin shugabannin mazhabobi guda huɗu Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa suka ce najasa ne. Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka ce ba najasa bane ba. To ba me ya rage ba sai dalili ba? To waɗanda suka ce ba najasa bane ba suna da dalilin su. Shine hadisin Aisha yana cikin Bukhari kuma yana cikin wadansu littafan. Idan mani na danye jikin Annabi tana goge shi da tsumma idan kuma ya bushe fa tana kankarewa da farkanta. Da najisa ne kankana da farce ba ta wadatarwa sai an yi mai dan wanke da ruwa amma sai ta kankare haka kuma da najisa ne da gogewa kawai da tsumma ba zai wadatarwa sai an yi mai dan wanke da ruwa amma tun da ya kasance ba a wanke ba an kyale shi haka wannan ya nuna ba najisa bane an gane ku su kuma wadannan hujjar su abinda suka ce makwabtaka ita suke sa mani ya samu najisa me ya makwabtaka suka ce inda mani ke fitowa dan gogin abinda ke fitowa wajen gabatansu najisa ne inda mani ke fitowa nan mazi ke fitowa mazi kuma da jisa ne bin nas nan bawali ke fitowa bawali kuma da jisa ne bin nas nan kaza ke fitowa kaza kuma kaza ne shine suka ce to da haka shi ma mani din ya tanajjasu bi khurujihi min mahallin takhruju minhu najasa wannan ijtihadi lajtihadi fi mawridin nas to shi yasa idan wani ji wannan maganar sai ya ce wai wa an mayar da martani ga Imam Malik ba mu muka faɗa ba ɗalibansa ne ga Imam Shafi ba ɗalibansa ba ne Imam Ahmad bin Hanbal kuma ɗalibin Imam Shafi to kuma duk suna da hadisai akai ga sunan cikin hadisan shi kan Imam Malik ibn Anas ya ruwaito wani cikin muwattatinsa cikin hadisan Aisha ba to saboda haka kaga babu wani maganar cewa mani ne jisa ne dan haka idan mani ya taba jikinka kawai zaka wanke ne dan saboda dai bai kamata ba kazanta ne ai yanzu kamar majina ka gaba na jisa bace ba amma in taba jikin ka kaga zaka wanke saboda bari ta jiki kazanta ne to haka hukuncin mani ba na jisa bane ba misalin zance mafi inganci matsi ba an ce najisa bane ba, ai matsi najisa ne, dan haka dole sai ya wanke. Amma mani yake maka magana ba najisa bane ka bin matsi tsakanin su, ko ai maka ta malam Abdulhaq wai wani dalibi ne ya tambaya ya ce akal mukallam me yake bambanci tsakanin mani da matsi, sai wani ya ce masa duba littafin risala, sai ce me zaka ce duba littafin risala, abu a jikin ka ne ka fitar mana gidi. Kadai ba wani magana sai ka ce masa wai duba risala, me risala kuma ga abu. Muna sa dai ran dawo wasu insha Allah ranar Alhamis ta sama, kamar yadda muka yi magana a telefon insha Allah za a dawo da shi lafiya. To daga kai shi kenan mala tambayar kan shi kenan sallar ne eh amma wancan ga wannan ai umarninsa ne, wancan aiki ne, sun yi haka ba tare da ya ce ku yi kaza ba, amma wannan kuma da muka karanta yau ba ka ji karatun yau ba. To da nassin bakin sa yake cewa idan liman yayi sallah a zaune ku yi a zaune, idan ya atsaye ku yi a tsaye, san gurin kuma aikin sa. Idan magana da aikin Annabi suka zo kan matsala, wanne za a gabatar magana? Magana su za a gabatar kan aikin sa. An fahimta ku? Dan aikin sa yiwa khususiya, amma magana ku ba magana khususiya, tunda ya umarni cewa aika. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.